Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau Laraba 9 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Jam'iyyun masu hamayya a jamhuriyar Niger sun ce za su kaurace a zaben fidda gwani da za a yi. A nan Amurka kuma tsohon sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da rikakken attajirin Donald Trump na jam'iyyar Republican su ne suka lashe zaben tsaye da ɗan takarar da aka yi jiya a jihar Mississippi. Shugabannin kungiyar kasashen Turai sun cimma yarjejeniyar mai da dubbai an gudun hijira zuwa ƙasar Turkiya bisa alƙawarin ba ta taimakon kuɗi domin ta agazawa 'yan gudun hijira.
Kanin labaran kenan. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta bayyana kama wani tsohon babban jami'in gwamnati karo na biyu. Muna da rahoto bayan labarai. A jamhuriyar Niger kuma jam'imin hamayya ne ke cewa
ba za mu halarci zaben nan ba, ba za mu yi zaben nan ba, mun kira magoya bayanmu da kada su halarci wannan zabe na farko kenan. Na biyu, mun kirayi wakilanmu a zauren majalisa muka ce su janye. Mun kirayi wakilanmu a hukumar zabe muka ce su janye. Saboda mi?
To sai ku biyo mu ku ji dalili. Sabo Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiya a yau, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labarin. Jiya Talata, gamayyar jam'iyyun masu hamayya a jamhuriyar Niger da ake cewa COPE a takaice ta ce za ta janye daga zaben fidda gwanin da za a yi a kasar. Tana mai faɗin cewa ba a yi adalci a ilahirin tsarin zaben kasar ba. Jam'iyyar ta COPE ta ce ɗan takarar ta Hamma Ahmadu ba zai shiga zaben fidda gwani da aka shirya yi a rana 20 ga wannan wata idan Allah ya kai mu ba. To amma ta yi alƙawarin cewa za ta ci gaba da ɗaukar matakan ganin cewa shugaba Muhammadu Yusuf bai sake cin zaɓe ba. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. A yayin da haka ke faruwa a jamhuriyar Nijar, da alama ita ma ƙasar Benin ta doshi yin zaɓen fidda gwani tsakanin Prime Minister ƙasar da wani sanannen ɗan kasuwa. Sakamakon farko daga zaɓen da aka yi a ranar Lahadi ya nuna cewa Prime Minister ƙasar Lionel Zinsou shi ne ke kan gaba da kashi 28 daga cikin 100, a yayin da ɗan kasuwa Paris Talon ke da kimamin kashi 25 daga cikin 100. Shugaba Thomas Boniayi zai ajiye ragaman mulki bayan ya kammala wa'adin mulkinsa guda biyu kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada.
Gidajen talabijin a nan Amurka sun yi harsashen cewa Donald Trump shi ne ya lashe zaben tsaye da ɗan takara na jam'iyyarsa ta Republican a jihohin Mississippi da Michigan. Ita kuma tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta samu nasara sosai a zaben tsaye da ɗan takara da aka yi a jihar Mississippi da ke kudancin Amurka da rata sosai kan Senator Bernie Sanders. A yayin da haka ke faruwa, shugabannin jam'iyyar Republican sun kaddamar da wani yunkurin babu kama hannun yaro domin kokarin hana Donald Trump zama ɗan takarar jam'iyyar. Suna masu faɗin cewa babu tabbas game da shi kuma zai sha kaye idan jam'iyyar Democrat ta tsaye da Hillary Clinton a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a watan Nuwamba.
Jiya Talata, shugabannin kungiyar ƙasashen Turai suka ce sun cimma wata yarjejeniyar da za ta yi da ƙasar Turkiya domin mai da dubban 'yan gudun hijira zuwa ƙasar, kuma suka ce sun yi amana da cewa za a cimma cikakkiyar yarjejeniya wajen taron kolin kungiyar da za a yi a makon gobe idan Allah ya kai mu. Bayan da aka yi watanni ana samun sabanin ra'ayi tsakanin kasashen kungiyar 28, shugabannin kungiyar sun ce sun cimma daidaituwa na baiwa kasar Turkiya ƙarin kuɗi domin taimakon 'yan gudun hijira. Sannan kuma cikin hanzari za su sassauta takurawa ƙa'idodin samun izinin shiga, sassautawa Turkawa ƙa'idodin samun izinin shiga wata ƙasa. Yanzu ana jiran a ga abin da zai faru a ranar 17 ga wannan wata na Maris, lokacin da za a fara taron koli domin daddala alƙawuran da suka yi a sabo da jejjena da shugabannin kungiyar suke fatar za ta sa al'amuran su daidaitu akan iyakokin su kafin ƙarshen wannan shekara.
An shirya yau Laraban nan cikin yadda Allah za a koma ga yin shawarwari a hukumance tsakanin gwamnatin Siriya da masu hamayya, ko da yake manyan masu ruwa da tsaki a shawarwarin ba za su kasance a wajen taron ba. Jesse Shanain, mai magana da yawun wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya, Staffan de Mistura, ta ce a shirye suke da shi da tawagarsa su tarbi mahalatta taron a birnin Geneva. To amma duk da haka ta kara da cewa masu halartar taron ba za su isau ba sai ranar 13 ko kuma 14 ga wannan wata na Maris.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana kokarin tantance ko harin da jiragen saman yakin sojojin kawance na taron dangi suka kai a Siriya a makon jiya ya kashe wani shugaban kungiyar ISIS ko kuma AA. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon, Peter Cook, ya ce harin da sojojin kawance na taron dangi suka kai a ranar Juma'a kusa da garin Al-Shadadi ya auna wani kwamandan ISIS mai suna Takan Batrazavili, wanda kuma ake cewa Abu Umar Al-Shishani ko kuma Umar Chechen. Din da farko wani jami'in da ya ce a sakai sunansa ya fadawa muryar Amurka cewa ana kyautata zaton kwamandan na ISIS yana yankin domin nazarin karfin dakarunsa da kuma karfafa masa gwiwa bayan da suka samu koma baya a yakin da suke yi. Jami'ai sun ce an kashe mayakan ISIS 12 a harin.
Daga ƙarshe, kusan rabin Yahudawan Isra'ila da aka nemi jin ra'ayinsu sun ce ya kamata a kori Larabawa ko kuma a fitar da su daga Isra'ila. Sakamakon ƙididdigar da cibiyar bincike ta Pew ta gabatar a jiya Talata ya gano cewa ra'ayin jama'a ya sha bamban akan ko a bar Larabawa tsirarru waɗanda ke zaman kashi 18% daga cikin 100 na mazauna ƙasar miliyan 8 su ci gaba da kasancewa a Isra'ila ko kuma a'a. A lokaci guda kuma kashi 79 daga cikin 100 na Yahudawa sun ce ya kamata Isra'ila ta baiwa Yahudawa fifiko. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta sanar da kama tsohon shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya Stephen Orasanya bisa zargin sama da faɗi da kuma almundahana, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa ya haɗa mana.
Wannan dai kamu na Mr. Orasanya shine na baya-bayan nan akan irin mayan jami'ai na sojoji da farar hula da hukumar FCC take zata so kiyaye su a gaba wurin gurfanar da su a gaban kuliya da hujjoji masu ƙarfin gaske akan irin zargin da ake masu na cin hanci da rashawa. Malam Baba Muhammad shine daya daga cikin jami'an hudda da jama'a na hukumar FCC ya komin ƙarin bayani akan kamun da aka yi ma Mr. Stephen Orasanya.
To akwai wani komiti da shi Mr. Steve Orasanya yake shugabanta a wancan zamanin gwamnatin da ta shuɗe. To a wannan gwamnatin ya yi abubuwa daban-daban, misali ya rubuta wa Babban Bankin Najeriya cewa wannan komiti nasa yana buƙatar tallafi. To maimakon ya amfani da wannan tallafi wajen gudanar da ayyukan komiti din, sai ya buɗe wani account a wani banki daban da sunan komiti din, amma shi kadai yake sa hannu yake fitar da waɗannan kuɗaɗe da kuma gudanar da su ba tare da ɗaya daga cikin membobin komiti ko sakataren komiti din sun san da abin da yake yi ba. Ba ma wanda ya san lokacin da ya rubuta wasiƙar ya nemo waɗannan kuɗaɗe, balle a san lokacin da suka zo. Kimanin naira miliyan 100. Sannan kuma akwai kuɗaɗen da aka ba su na gwamnati na gudanar da wannan komiti su ma, waɗanda ya yi ta yin yadda yake so da su. Sannan haka zalika, idan aka duba za a ga cewa wayannan kudade ya kara saka su a cikin wato wani sashe na kasuwanci a cikin bankin wanda hakan ya saba dokar kasar mu ta Najeriya. Saboda haka wadannan kadan daga cikin laifukan da aka sa aka kama shi kenan, kuma tuni an bashi bayanan wannan kama shi da aka yi wanda ake so a gurfanar da shi a gaban kuliya. Muna jira kotu ta bamu rana sannan mu gabatar da shi.
To amma naira miliyan 100 kawai da ake magana a yanzu, ganin irin dubban biliyoyin naira da ko dollar Amurka ma da ta salwanta a hannun waɗansu jami'ai, kana ganin kamar zai burge 'yan Najeriya cewa wannan yaƙi yana da wani ƙarfin gaske kuwa, musamman ga tsohon shugaban ma'aikata na Najeriya wanda ake ganin kamar akwai waɗansu sassa da ya kamata an yi wannan binciken ba akan wannan ɓangaren ba kawai da ya taɓo shi?
Alhaji Faruk, idan baka manta ba, akwai maƙudan kuɗaɗe waɗanda aka kama shi a waccan shekarar da ta gabata kuma aka gurfanar da shi a gaban kotu, ana kuma ci gaba da wannan maganar. Wannan wani ɓangare ne da aka sake bankaɗowa yayin da ake gudanar da binciken. Kuma wannan yaƙi na cin hanci da rashawa da yiwuwa ƙasa zagon ƙasa a Najeriya baya kaɗan baya yawa. Ko nawa ne aka same ka da shi, za a kama ka kuma za a bincike ka sannan a hukunta ka. Saboda haka ba wai lokaci guda ba ne, wannan shine karo na biyu da za mu gurfanar da shi a gaban kotu bisa abubuwa da muke bankaɗowa da ya shafe shi.
Malam Baba Muhammad kenan, ɗaya da cikin jami'an huɗa jama'a na hukumar EFCC a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da kamun da hukumar ta yi wa Mr. Stephen Oresanya, ɗaya da cikin masu faɗa a ji a ƙusoshin gwamnatin Najeriya tun zamanin gwamnatin Olusegun Obasanjo har lokacin da Jonathan ya sauka mulki. Umar Faruk Musa, mu Amurka, Abuja, Najeriya.
Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana, idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya, ko me za ka yi rinka yin tunani, ko me za ka yi rinka yin tunani.
Haka yake a jamhuriyar Nijar kuwa jam'iyyun hamayya ne suka ce shirin zaɓe zagaye na biyu a kai kasuwa. Ko menene dalili? Ga wakilin Musulun Mumunu Bama da ƙarin bayani.
A cikin wata sanarwar da suka fitar sa'o'i kalilan bayan kotun tsarin mulki ta tabbatar da sakamakon zaben 20 ga watan da muke ciki ne, 'yan adawar suka ɗauki matakin ƙauracewa dukkan wasu harkokin da suka shafi tsare-tsaren wannan zaɓe da ya kamata ya haɗa shugaba mai ci Isu Muhammadu da Hamma Ahmadu da ke tsare a kurkuku. Alhaji Dudu Muhammadu na jam'iyyar MNRD Haƙuri na daga cikin ƙusoshin ƙawancen 'yan hamayya na COPA 2006.
Ba za mu halarci zaben nan ba, ba za mu yi zaben nan ba, mun kira magoya bayanmu da kada su halarci wannan zaɓe na farko kenan. Na biyu, mun kirayi wakilanmu a zauren majalisa muka ce su janye. Mun kirayi wakilanmu a hukumar zaɓe muka ce su janye. Saboda mi, yanda aka yi take-taken yin wannan zaɓe, kuma da hukumar zaɓe mai zaman kanta yanda ta ja ƙafa kwana biyar kayan ta kai sakamakon zaɓe, diba wannan kotun ƙolin ta ki huddo shi cikin dare yanda aka san kowa za a zo a tara jama'a ce ga abin da sakamako ya bada, cikin dare ta huddo shi Isu kuma ya gudu da safe ya ta agada zuwa zaɓe. Don haka mu a wurinmu ba a yi ba gaskiya, ɗan takarar mu yana gidan kasu a liƙe, ba a ba shi damar ba yanda doka ta ce na zaɓe ya zo ya yi farfagandi.
Jam'iyyun na adawa sun ƙara kokawa akan abin da suka kira burus da ƙorafe-ƙorafen da suka gabatarwa kotun tsarin mulki.
Koke-koke da muka kai a kotu muka ce ga irin satar da aka yi, ga irin arin izo da aka yi, ga irin maguɗi da aka tafka a ƙasar nan, ai ya kamata kotu ta huddo cewa ga shi abubuwan da koke-koke nan ga yanda suka kasance, ba a yi ba wannan, aka wayi gari aka zama haka.
A nata ɓangare, jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta bayyana gamsuwa da hukuncin na kotun tsarin mulkin ƙasa. In ji ɗan majalisar dokokin ƙasa Asumana Malam Isa.
Ɗan takararmu Alhaji Muhammad Isu da shi ɗan takarar Lumana za su je zagaye na biyu, ina ganin abun farin ciki ne, mu abun murna ne, kuma mun ƙara shiryawa dangante da wannan yakin zaben da aka buɗa yau, musamman ma a halin yanzu zancen da nake muku. Dan takararmu yana jihar Agadez, sai yana yakin zabe kamar yadda ya saba. Waɗannan ƴan hamayya waɗanda za mu zagaye na biyun da su, mun san da ba mutane ne waɗanda suke son kwanciyar hankali ba, amma mun muna kira ga ƴan Nijar, kal a kula musu, kal a kula musu, saboda sun san da kan aje zaben ma a halin da suke ciki sun san da suna ƙasa. Kaye ne wanda an yi musu shi, kuma za a tabbatar da shi insha Allahu ra'ashirin ga wannan fatan da muke ciki.
Sakamakon zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu ya yi nuni da cewa daga cikin 'yan takara 15 da suka nemi shugabancin ƙasa, ɗan takarar da ya zo na biyu da na ukunsu da na huɗunsu dukansu sun shiga zaben ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyun adawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
ba kushi daga ba ba alheri bane ba gudi bila beriya.
To madalla, bayan kammala bukukuwan ranar mata ta duniya, inda abin aka ja hankalin masu ruwa da tsaki kan bukatar ƙara azama wajen samar da daidaito da damawa da kowane jinsi, matan da aka keɓe wannan ranar domin su sun ce kamata yayi a shafa shekara ana tunatar da hukumomi kan wannan batu. To ko menene suke hankoran ganin gwamnatocin ƙasashen da suka fito suna mai da hankali a kai? Tambayar kenan da na yi wa Helen Bako, wata 'yar fafatukar kare haƙƙoƙin mata da ta shirya wani gangami a nan Amurka a kan wannan batu.
Na farko, su taimaki mata, su ba ma mata yanci a gan an daidaita jinsi a wurin aiki. Akan samu mutane mata da suna yin aiki daidai da maza. Kin ga misali, ana biyan maza kuɗaɗe daban, wato kuɗinsu ya fi na macin, ko da shike aikin su ɗaya ne. To wannan gwamnatinmu za ta iya duba wannan wuri ta daidaita a gan an biya mata daidai kuɗi kamar yadda ake biyan maza. Wannan misali na farko kenan. Na biyu, ta wurin promotion, wato ba da girma a wurin aiki kuma. Wannan misalin shine a tarar mace tana aiki shekara da shekaru amma ba a promoting ɗinta, ba a ba ta girma. To gwamnatinmu ya kamata ta duba wannan mataki da gallele an ba ma mata yanci. Gaskiya idan gwamnati ta ɗauki mataki kamar yadda muka gani yanzu, aka ɗauki matakin an ceci 'yan matan nan, to za a ci ma burin cewa yadda mata suka yi kuka a ranar ta yau cewa ya kamata by shekara ta 2031, cewa by wannan shekara ɗin mata sun samu daidaicin matsayi da maza.
Kudu ba tun haƙurin bisashe dabobin duniya, zakara ko to yake Salisu ne mahatsi yake, amma hatsi in ya samu wani ɗan kuka yake ka za rugowa take. Hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa, hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa, haka ne a gurin mutane.
Haka yake, Helen Bako, shugabar kungiyar Nigerian Women Against Violence da ke fafatukar kare haƙƙoƙin mata. Za ku ji ƙarancin wannan hira a shirinmu na hantsi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa ƙarfe 12:17 na Asuba. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Kin shirin ya aka yi zaben gwamna a jihar Kogi ba tare da ɗan takarar mataimakin gwamna ba? Abinda za mu duba cikin shirin kenan a yau. Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Kamin mu duba abinda shirin na zai fi mai da hankali a kai batun zaben gwamna da aka yi a jihar Kogi, bari mu gaya mu kaɗan daga cikin dambarwar siyasar Amurka. Da farko dai, jam'iyyar Republican tana samun ƙarin mutane masu yawan gaske waɗanda suke fitowa domin wannan zaɓe na fidda 'yan takara. Jam'iyyar ta samu ƙarin mutane kamar kashi 40 cikin 100 fiye da mutum miliyan 4 kenan, idan aka auna da waɗanda suka fito domin irin wannan zaɓe a shekara ta 2012. Ko da shike attajirin nan Donald Trump ya ce saboda shi ne, wannan bai sa ya daidaita da iyayen gijin ko kuma dattijan jam'iyyar Republican ba. Hasali ma sun fara tallace-tallace kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba a tashoshin talabijin domin karya masa lago. A takaice dai, iyayen jam'iyyar ba sa masa kallon dattijo, kuma suna cewa saboda irin lafazinsa waɗanda wasu suke gani suna da alaƙa da ƙabilanci ko wariya, da kuma ƙasƙantar da waɗansu da rashin kama kai, hakan inji jam'iyyar bai dace a ce shi ne ɗan takararta ba. Amma wannan daga wasu ne daga cikin jam'iyyar, ba wai shugabannin jam'iyyar waɗanda suke jan ragamarta a yanzu ne suke faɗin haka ba. Ina kyautata da tunkun saurari sakamakon zaɓen da aka yi na fidda 'yan takara jiya Talata a wasu jihohi huɗu na Amurka. Masu nazari sun fara sa ido domin auna ko sukar da wasu manyan jam'iyyar Republican kamar su Mitt Romney suka fara yi wa Donald Trump ya fara tasiri a zaɓukan na jiya. A ɓangaren 'yan Democrat kuma, akwai alamun wata ƙil'uwar gida Hillary Clinton ta kai ga samun nasarar samun tikiti duk da cewa da sauran zaɓe. Amma masu sharhi suna ganin da wuya a ce Senator Bernie Sanders ya cin mata. Yanzu kuma sai Najeriya, inda dambarwar siyasa a jihar Kogi wadda ba sai nana ta muku ba, tuni an rantsar da gwamna Yahaya Bello, amma ya yi takara ba tare da mataimaki ba. Domin mataimakin da jam'iyyar ta bashi dan majalisa Falake wanda ya takara da Rima Audu kamin raye halinsa ya ce shi baya so. To shin ko ya halatta dan takarar gwamna ya takara ba tare da mataimaki ba? Tambar da nayi wa barista Muhammad Modibo Bakari kenan.
A'a, ba zan yi ba. Domin dama kujerar gwamna da shugaban kasa ba a yi su sai tare da mataimakansu. Domin yadda aka tsara kujerar tsayawa zaɓe na gwamna a ƙarƙashin sashi na 177 na tsarin mulkin Najeriya, dole kuma sai an haɗa da kujerar mataimakin gwamna da wato wanda zai takara a ƙarƙashin sashi na 189. To sai dukansu biyu idan suka haɗu kafin za a iya cewa ɗan takara ko jam'iyya ta gama ta haɗa da kuma wasu ƙa'idoji wanda aka shimfiɗa a gargashin waɗannan dokoki da kuma wata dokar zaɓe wadda take Electoral Act na 2010, wato dokar zaɓe na ƙasa na shekara 2010. To waɗannan tane-tane da aka yi, tsayawan gwamna ba zai yiwu ba sai da mataimakinsa, wato wanda ake kira running mate, wanda za su shiga zaɓe tare.
To me zai faru idan aka yi zaɓen gwamna ba tare da mataimakin gwamna ba?
Ba za a yi ma zaɓen ba, domin idan gwamna kawai aka ce a jam'iyya ta kawo shi ba ta kawo mataimakinsa ba, to doka ta ana ma a ƙarƙashin sashi na 31 na dokar zaɓe na ƙasa ba za ma a karɓi ƙaddamar wadda aka yi daga jam'iyya ba. Billin ta nama har a yi zaɓen. Idan kuma ko aka yi zaɓen bisa kuskure ne, to zaɓen idan har ya zamana wannan gwamnan da bai da mataimaki ko abokin takara, wato running mate, aka ce an ayyana shi ya ci zaɓe, to zaɓen da za a iya soke shi ne a kotunan shari'o'in zaɓe wanda ake kira Election Petition Tribunal, wanda shi ma an kafa shi ne a gargashin tsarin mulkin Najeriya a sashi na 58.
Barista Muhammad Modibo, ban sani ba ko kana da masaniyar cewa jam'iyyar APC ta fito da ɗan takara a Malam Yahaya Bello wadda ya takara, amma mataimakin Yarima Audu wadda Falake wadda za su yi takara tare tun kafin a yi zaɓe ya ce shi ba za a yi takara da shi ba, shi ba zai yi takara ba. To amma kuma hukumar zaɓe ta bari Yahaya Bello ya yi takara shi kaɗai, a nan hukumar zaɓe ta kwata ne?
Bamba akwai, wato yadda bayanin yake, yadda ka faɗan, amma akwai ɗan ƙarin haske a cikin yadda maganar take.
To
domin yadda shi Falake yayi ya janye daga takarar, akwai yanda aka cimfiɗa ƙarin yanda mutum yake ɗan takara idan aka riga ƙaddamar da shi, wato jam'iyyarsa kenan ta kawo sunan shi, ko da na gwamna ko da na ba ma na gwamna ba, ko ma wacce kujera ce, idan zai janye to dole sai an bi abinda aka yi tanadi a gargashin sashi na 35 na tsarin na dokar zaɓe na ƙasa, wato Electoral Act. Wannan sashi yana cewa idan ɗan takara zai janye, to jam'iyyarsa ce zai rubutawa takardar janyewarsa daga takara. Idan ya rubuta jam'iyyarsa, to ita jam'iyyar ce za ta yi tanadi na sauya ko cike gurbinsa a kawo ma hukumar zaɓe, wato akwai replacement form da ake kira, wato takarda ce ta sauya 'yan takara ko dalilin janyewa ko rasuwa ko wani dalili haka. To jam'iyya ce take kawowa hukumar zaɓe, domin al'ada hukumar zaɓe ba ta mu'amala da 'yan takara, wato ɗaiɗaikun 'yan takara
kai tsaye,
individual communication.
Ayi
abin da ya shafi harkar takara, dama jam'iyyu ne suke kawowa, jam'iyyu ne kuma suke kawo, in ma janyewa ne ku ƙaddamarwa. To wannan abin da ya faru Falake da ya tashi kawowa, ko dalili na kuskure ko kuma ba a san dai wace wani dalili ba da yake ba bayanin da yake samu daga ɓangarensa ba, sai ya kawo direct wato zuwa hukumar zabe ta kasa wato INEC office. To dai kawo musu dama irin wannan idan aka kawo ko an karba ko ba karba ba tasirin sa dai a bisa da tsari doka bai da tasiri. To sai suka ce su ba sa karba ko basu la'akari da wannan ba. Jam'iyyar sa kuma take bata samu wannan janyar don bai kai mata ba. Don haka kuma koda ta ji a kafofin watsa labarai ne ba za ta yi amfani da shi domin ba shine tanadi da aka yi a doka ba. Amma ai farkon zaben da aka yi wanda shine ma ya fi yawa lokacin bai janye ba.
Shin akwai wa'adi ne na janyewa? Kamar misali idan jam'iyya ko ɗan takara zai janye, akwai abin da dokar zaɓe ko tsarin mulki ya faɗa wa'adi na janyewa?
Akwai wa'adi idan janyewa ne na son ra'ayin mutum wanda ba irin wanda muka samu yanzu ba. To sashi na 35 na dokar zaɓe na ƙasa ya ba da tanadi cewa janyewar kada ta kasance ba kada ta fice kwana 45 kafin zabe. To idan janyewa ta kasance bata shiga a cikin wannan lissafi ba, to kaga janyewar bata yi ba a bisa ga doka.
Saboda haka abin
kuma kaga in ka auna lokacin da aka yi wannan zaben da lokacin da aka fara yazo yake yana so ya janye, kwanakin da aka hada basu ma kai wannan kwanaki na 45 da aka sa a cikin wannan doka ba. Amma babban maganar ma ita ce ko da ma wannan muna magana janyewa ce ma wadda aka bi sharuɗan janyewa, aka kai takardar janyewa a hukumar jam'iyya, sannan jam'iyya kuma ta bi duk abubuwan da za ka mar da yi ta cika wannan form na janyewar gabaki ɗaya replacement form ta kawo ma hukumar zaɓe. Shi dai ma za a shiga wannan gaba kenan na duba yaya kwanakin ko kuma ƙarancinsu ko yawansu ko cancantarsu.
Masu haro da haka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin barista Muhammad Modibo Bakari wadda ya yi mana sharhi, a madadin lauya Hassan Limar wadda wasu dalilai suka hana shi yin sharhin a wannan mako, da kuma Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Talata game da jam'iyyun masu hamayya a jamhuriyar Niger na ake cewa COP a takaice ta ce za ta janye daga zaben fidugunin da za a yi a ƙasar. Tana mai faɗin cewa ba a yi adalci a ilahirin tsarin zaben ƙasar ba. A can jamhuriyar Benin kuma ita ma za ta doshe yin zaben fidugunin tsakanin firaministan ƙasar da wani sanannen ɗan kasuwa. Gidajen talabijin a nan Amurka sun yi hasashen cewa Donald Trump shi ne ya lashe zaben tsaye da ɗan takara na jam'iyyar ta Republican a jihohin Mississippi da Michigan. Ita kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta samu nasara sosai a zaben tsaye da ɗan takara da aka yi a jihar Mississippi da ke kudancin Amurka da rata sosai a kan Senator Bernie Sanders. Jiya Talata shugabannin kungiyar ƙasashen Turai suka ce sun cimma wata yarjejeniyar da za ta yi da ƙasar Turkiyya domin maida dubban 'yan gudun hijira zuwa ƙasar, kuma suka ce sun yi amana da cewa za a cimma cikakken yarjejeniya wajen taron kolin kungiyar da za a yi a makon gobe idan Allah ya kai mu. Bayan da aka yi watanni ana samun saɓanin ra'ayi tsakanin ƙasashen kungiyar 28, shugabannin kungiyar sun ce sun cimma daidaituwa na baiwa ƙasar Turkiyya ƙarin kuɗi domin taimakon 'yan gudun hijira, sannan kuma cikin hanzari za su sassauta wa Turkawa ƙa'idodin samun izinin shiga wata ƙasa.
Masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama, bari in bi ka gaisuwar ta'aziyya ga Malam Babangida Idris da danginsa duka domin rasuwar mahaifinsu Reverend Idi Musa Babban Riga wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Juma'a. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma CD da ya harhaɗa shiri da ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.